بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبو منكم قد يقع الله سبحانه وتعالى عند تكين يردس دأمن شي ورس درحمة سكما دمكفاتة ya saki hada mu a wannan safiya ta wato Lahadi 17 ga watan Shawwal shekara ta 1436 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kuma shine 2 ga watan 8 na shekara ta 2015 lissafin da aka fi sani da miladiya. Wannan safiya ne kuma cikin ikon Allah za mu koma darasinmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda muke karantawa daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum wani littafi da yau muka yi shekara 5 kenan a cikinsa, insha Allah, kamar daidai in ban ɓace wa lissafi ba ko. Kuma muna kusa da ƙarshensa, insha Allah, amma dai akwai sauran aiki kaɗan. Insha Allah, dai mu gama shi kuma sai mu ga menene za a yi bi'idhinillah. Darasin ƙarshe, in dai ba ku manta ba, mun tashi kan ɗauraya da malamin ya yi mana dangane da yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin darussan da ke cikinsu. Kowanne yaƙi ko kowace waƙi'a da abin da ya auku a baya, dama yakan tsaya sai mana za mu fa'idanta da kaza da kaza da kaza wani lokaci, wani lokacin kuma ya bashi haka. Wannan kuma yana magana ne akan nazara alal ghazawati, wani dubi dai na yaƙoƙin baki ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda suka kasance ba wai guda ɗaya ba, gaba ɗayan abubuwan da suka faru a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yaƙoƙi, me aka ɗauka, me aka fahimta a cikinsu, wani darasi aka samu. Mun karanta da ɗan zurfi kaɗan a ciki ko, za mu tashi inda yake cewa wa qad ghayyara aghradul hurubi, nan ne awwa. Yana lissafa mana abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon shugabancinsa mai kyau, kuma sakamakon shiriya da Allah maɗaukaki ya ɗora shi a kanta ta wahayi, yadda lamarinsa ya kasance wajen jagorancin yaƙoƙi da kuma irin nasarar da aka samu a cikinsu. Ba laifi mu ɗan matsa baya kaɗan inda yake cewa kamastata a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, don mu ɗauko سياقين في بيّن منا إذا كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوفر السكن والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين. من زعل صلى الله عليه وسلم تحنير ودن ياقوكي يا سامداما دفل الرون ياقوكي دا أكي يا سامداما دا يا سامر ووصمتاني waɗanda wato daga cikin musulmi waɗanda Allah maɗauki bai hore musu ba, ya samu musu wurin zama, shine as-sukna, wal arda da fili na yin noma da sauran abubuwa, wal hirafa da sana'o'i, wal mashagila da ayyuka dai ga musulmi. Hatta tafassa min kathiri min mashakilil laji'in, har sai da ya rage wato ya kubuta, shine takhallasa, kamar da fasara muku can a ƙasa shine tafassa, ma'ana takhallasa min kathiri min mashakilil laji'in, ya kubuta da shi da al'ummar musulmi daga duk wasu mas'aloli na 'yan gudun hijira. Alladhina lam yakun lahum malun wala daru, waɗanda ba su da dukiya ba kuma su da gida. Wa hayya'a silaha wal qura'a, ya kuma kintsa makami da kuma dawaki, wal uddata da kuma abin kintsi dai na yaƙe-yaƙe, wal nafaqati da kuma abin da za a ciyar wajen tafiya yaƙi da sauransu. Hasala ala kulli dhalika, annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu waɗannan dukkan abubuwan nan ne da aka ambata, min ghairi an yaquma bi mithqali dharratin min adh-dhulmi wat-tughyan, ba tare da yayi wato koda kwayar zarra na zalunci da wuce iyaka wal baghi dai da zalunci wal udwani da kai hali shine wato wani abu na mugunta ala ibadillahi akan bayin Allah nan bayin Allah yana nufin bayin Allah umuman ba iya ba musulmi ba tunda yana zancan ya koƙe ne da musulmi da wanda ba musulmi ba ko yawa don haka ma'ana abin da yake faɗa a nan duk wannan cin nasara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ci nasaran nan ne baki ɗaya ba tare da ya zalunci kowa ba hatta kafiran ba zalunta su yi ba zamu ga irin kuma yadda ya dora mutane a kai irin yadda wato shugabannin musulmi daga bayansa suka zama masu rahama akan al'umma baki ɗaya kamar yadda shi ma ya zama mai rahama ga al'umma baki ɗaya to zamu ci gaba da inda muka tashi yace wa qad ghayyara kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza aghrad al-hurubi manufofi da ake yin yaki domin su wa ahdafaha da dai su wannan manufofi dalilan da suke sa ayi yakoki annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza su allati kanat tadtarimu narul harbi li ajliha wadda wutar yaki ke ruruwa saboda su ma'ana sabubban yaki ahdafin yaki manufofin yaki da saboda su wutar yaki kan ruru fil jahiliyyati a zamanin jahiliya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza su ai mun karanta can a baya sababin da ke jawo larabawa su shiga yaki dan kankani ne akan waka ko wake da zambo da wani zai wata kabila sai a shekara 120 ana yaki saboda kawai dan wata kabilar yayi zambo a cikin wakensa ga wata kabila daban ko saboda yar wata magana ko kawai a ce wani daga cikin shugaban wasu wata kabila wani ya taba shi ya faɗi wani abu marar kyau akan sa ai kowa ne kaza da kaza shikenan sai ai ta faɗa shekara da shekaru wanda ma bai san an yi abun ba ya gaje shi waɗannan ai manufofi ne dai da suka sa ayyaki to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta hanyar waɗannan yaƙe-yaƙen mun ga manufar yin yaƙi duk ta canza an bar wannan na tsarin jahiliya din sai ce fa bainama kanatil harbu yayin da yaƙi ya kasance ibaratan anin nahbi was salbi wal qatl wal igharati wal zulmi wal baghi wal udwan wa akhdh ath-thari wal fawz bil watri wa kabt ad-da'ifi wa takhrib al-umrani wa tadmir al-bunyani wa hatk hurumat an-nisa'i wal qaswat bid-di'af wal wala'id was-sibyan wa ihlak al-harth wan-nasl wal 'abath wal fasad fil ardi fil jahiliyyati id sarat hadhihi al-harb fil islam jihadan fi tahqiq ahdaf an-nabila wa to yayin da a zamanin jahiliya yaqi ya zama in kana in an tambaye ka meye yaki ma a zamanin jahiliya abinda zaka ce ibara ce kawai magana ce ta annahab shine kwace wasalbu ma'ana su daya ka kwace wa mutum abu nahab kamar dai fashi da makami a kwace wa mutum dukiya a nuna masa makami wasalbi da fizge da kwace wal qatl da kashe kashe kawai a kashe rai a raba ran saboda kawai ana bukatar a kashe wal igara da kai hali wal zulmi da zalunci wal baghi shi ma zalunci wal udwani da ke tahaddi wa akhdh ath-thar da ramuwa wal fawz bil watr da kuma cin nasara wato a rama dai abinda akai maka shine al watr ka daidaita mutun ya zama kame da shi shi kadai saboda ka kashe duk yan uwansa kana ga kamar idan yayi ma wani abu in ka je ka kashe masa kowa ka bar shi shi kadai shi yasa ake ce masa watr ramu ko ne na wani na wato kame da mutum shi kadai ba shi da mataimaki wa kabta dha'ifi da danniya ga mai rauni kullun ya kara dawwama a matsayin an danne shi ba shi da rauni ai ba shi da karfi wa takhribil umran da kuma ruguza gine-gine wa ihlaki albunyan ko wa tadmiril bunyan da shine duk ma'anar su daya ruguzawa da takhribi yana ce kharraba ka ruguza abu ya lalace tadmiri ma ma'ana sa da kai destroying abu a ruguza albunyan gine gine wa hatki hurumatin nisa'i da kuma keta haddin mata a ci zarafin su kamar da ake fadi da Hausa wal qaswa bid dha'ifi da kuma tsabar bushewar zuciya ga mai rauni ma'ana babu tausasawa ga mai rauni haka ne ko bidda'afi ga masu launi wal wala'idi da yaya was sibyani da yara wa ihlaki al harfi wan nasl da halaka wato noma da zuriya zuriya na ana nufin da dabbobi masu haihuwa duk halaka su da kuma dai dan adam din ma wal abath da kuma wasa ma'ana nan wasa ba ana nufin na wargi ba a wasa kawai a lalata abu ma'ana rashin yin abu da gaske ko kuma a yi abu don mugunta ma'ana a lalata wa mutane zamantakewarsu don kawai tsabar mugunta a ɓata kasuwa a ɓata wurin ibada a kace-kace duk waɗannan abubuwa a lalata su fil ardi wal fasadi fil ardi da kuma barna a bayan ƙasa yayin da wannan surar da kaji ita ce surar yaƙi a jahiliya in an ce yaƙi a zamanin jahiliya wannan abubuwan da muka karanta su ake nufi da yaƙi to sai ce id sai gashi kuwa sarat hadhihi alharbu wannan yaƙi fil islami a musulunci ya zama to ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida yaƙi yadda ya zama ga yadda muka ji shi a jahiliya ko to a musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma ya yaƙi ya zama yaƙi sai ya zama jihadan fi tahqiqi ahdafin nabila jihadi ne dan a tabbatar da a cimma wasu buri wasu manufofi na kirki shine nabila ana cewa mutum nabil idan mutumin kirki ne wa aghradin samiya da kuma wasu manufofi da madaukaka wa ghayatin ghayati ma shi ma buri wani buri shi ma wanda yake mahmuda abin wato yabawa ويعتز بها المستمع الانساني في كل زمان ومكان waɗannan abubuwa ana yi ne waɗanda shi ita zamantakewar dan adam gaba ɗayan ta kowanne zamani da kowanne wuri ya tazzu zata buwaya zata girmama da shi ma'ana wannan yaki ana yi ne domin daukaka domin samar wa dan adam wata manufa babba domin idan dai ba mu manta ba yaƙoƙi a musulunci ana yin su ne da malan ɗaukaka addinin Allah shi addinin Allah manufarsa babba wacce ce wanda yake bautawa wani makaskanci wanda bai halicci komai ba marar ƙarfi ko a zo a riƙa bauta masa to aka ga wannan wulaƙanci ne da ɗan adam ya wulaƙanta kansa ya ƙasƙanta kansa mecece buwayar da zai samu a raba shi da wannan bautar ga wani abin da bai cancanci bauta masa ba mutumin da zai zo gaban bishiya ya yi mata sujada mutumin da zai sassaƙo wani sassaƙe na ƙarfe ko itace ko ya sassaƙo dutse ya zo ya yi mutum-mutumi ya aje a gidansa shekaran jiya abun nan babu shi jiya ya je gona ya sassaƙo shi ya zo ya aje shi a gabansa sai sa masa sunan wani mutumin kirki shikenan sai sun koya ne masa sujada wannan irin rashin hankali haka ɗan adam yadda zai zo ya maida kabarin wani yana bauta masa saboda nuna muhimmancinsa to wannan irin tunanin da kaskantar da kai din a raba mutum da shi a maida shi ya bautawa Allahn da ya halitta Allahn da ya maka ni'ima wanda ya cancanci ka gode masa wala daukaka ce ko kaskanci to wannan shine abin da ke nufi don haka musulunci daukaka ya kawo al'ummar dan adam baki daya a da fidda shi kamar da wakilin musulmi da ya je wurin Rustum yake gaya masa لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد منذ من فهمه إتسي مفيدة باي دقا بوتر باي دقا بوتر ينقوان سيدان أدم سكوما سلوك بوتر رب العباد وبنجزين واتو باي باكي دعم ونشيني تسيكي سوا فقد صارت الحرب دهك ياك إيدي أزام نمان زال الله صلى الله عليه وسلم أقوى أشياء مسلنتي كبعد يازم جهادا jihadi ne fi takhlisil insani a kubutar da dan adam min nizamil qahri wal udwan daga tsari irin na danniya da kuma zalunci ila nizamil adalati wan nasafi zuwa ga wato tsari na adalci da daidaito an nasaf shi ma ma'anan insafi daga insafi ne wato yin adalci ma'anar su daya da nasaf da kuma al adala wato a maida mutum a cire shi daga tsari na zalunci da danniya a hana shi tunani domin babu tsari na danniya irin wanda za a ce ba ka da tunani sai abin da wani ya ce ko an danne ma tunaninka gaba ɗaya ka yi bincike akan me yasa ake bautawa abu kaza me yasa abu kaza ake masa da'ar da ta wuce iyaka duk an hana ka tunani sai ce kai wannan abun fa ba a tambaya to a musulunci babu wannan abu a fito da mutum a mai da shi zuwa tsari na adalci kana da yancin kai tunanin kanka amma kuma ga tsari na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkake ta shi ba wani dan adam ba na dan adam ba za a hana ka tunani akan sa ba ba za a hana ka watsi da shi a lokacin da ya bayyana gare ka cewa ba shi ne daidai ba amma na Allah shi gaba ɗayan sa adalci ne domin dama ba danniyar a cikin sa kuma yana bude maka afaqin kwakwalwarka kana samun dama kai tunani a tsarin musulunci babu addini da ko ince a tsarin tunani babu tsarin da ya baiwa dan adam damar yin tunani irin addinin musulunci ku duba cikin alqur'ani wurare da yawa afala ta'qilu ko da abin nan afala yatafakkarun ko ba haka bane afala yatadabbarun duk waɗannan abubuwa da sifna yawa afala tubsirun duk ga sunan da yawa sannan a siffanta masu hankali ulil albabi cewa ma'abuta hankali kaga wannan ya nuna cewa hankali yana da tasiri a cikin musulunci dama ka dauke shi ka zama ya zama cewa shine hanyar da zaka samu shari'a shi ne aka ce ba daidai bane kai wannan hanyar samun shari'a ana samun ta qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai amfani da hankali wajen fahimtar su ba a nufin cewa ba ka da hankali gaba daya a dole ne sai da hankali domin ba hankali ba zaka fahimci nassin ba amma kuma hankalin ba shi kadai ne zai nuna maka ina gaskiya take ba dole sai kai amfani kuma da nassi da wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala da yayin manzon sa sallallahu alaihi wasallam dan haka har yanzu yace min nizam a cire dan adam daga wani tsari ya akulu fihi alqawiyyu adh-dha'ifa wanda irin wannan zabe tsari din mai karfi yana cinye mai rauni kamar yadda dabbobi suke aiko kowa ya san rayuwar shi yasa ake cewa jungle justice ko in ji bature jungle justice ya ake jungle justice ko kawai mai karfi shine mai yin daidai eh daidai din ana auna ta ne da karfi in kana da karfi ka cinye kowa shine ma'anar wannan to kaga musulunci ko bai yadda da wannan ba to a cire wannan irin tsari din daga dan adam a cire dan adam kai daga irin wannan tsari yadda za a ce mai karfi yana cinye mai rauni ila nizamin yasiru fihi alqawiyyu dha'ifan hatta yu'khadha minhu zuwa wani tsari wanda shi mai karfi zai koma ya zama mai rauni har sai an karbi wato zaluncin da yayi ga wanda ya zalunta sai an kwato wa mai rauni haƙƙin sa daga wurin sa to shikenan sai koma da karfin sa amma a lokacin da yake azzalimi to shi ba mai karfi bane sai an tabbatar da cewa kai rarrauna ne sai an fusgo an kwato kwacen da kai an mayar wanda ka kwata daga hannun sa wannan shine tsarin musulunci ba shine adalci ba in aka same shi ba shine zaman lafiya ba duk inda ba a samu wannan tsarin ba kuwa to ba za a samu zaman lafiya ba sai wasarat kuma yaki ya zama jihadan fi takhlisi kokari ne domin kubutar da المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا wannan tsari na musulunci tsari ne da za a fitar da almustad'afina wadanda aka raunanar da su dinnan masu rauni min arrijali na daga maza wan nisa'i da mata wal wildani da ya'a alladhina yaquluna wadanda suke cewa nan ana maganar mu'minai da suka yi imani a makka ba su samu damar yin hijira ba suna ta addu'a ya allah akhrijna ya ubangiji mu ka fidda mu min hadhihi alqaryati daga wannan alqarya wadda al-zalimi ahluha wadda mutananta az-zalimai ne waj'al lana min ladunka waliyan kuma ka sanya mana waliyi mai jibi wanda za mu jibince shi ya jibince mu mataimaki waj'al lana min ladunka nasira kuma ka samu mana mai taimako daga gare ka ya Allah a lokacin da mutane suka yi rauni suke bukatar wannan to a fidda su daga wannan raunin a mai da su ɗan tattun bayi waɗanda suke bautawa Allah subhanahu wata'ala ba wani abu ba wasarat jihadin haka nan dai shi yaki ya zama jihadi ne fi tatahiri ardillah duk yana fito mana da manufofin yaki ne dan me ake yaki jihadi ne dan a tsarkake kasar Allah min al-ghadri daga yaudara ko wal khiyanati da dai yaudara cin amana wal ithmi da sahabu wal udwani da zalunci ila bastil amni was salamati zuwa ga bude da shimfida aminci da zaman lafiya war rafa da tausayi war rahma da rahma wa mura'atil huquqi wal muru'ati da kuma lura da kiyayewa da haƙoƙi da mutunci wannan shine abin da musulunci yazo da shi a tabbatar da waɗannan abubuwa haƙoƙin bayin Allah kowa ya samu haƙƙin sa kuma a tabbatar da mutunci ba kawai a samu al'ummar da za a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama ga kowa kuma babu wanda zai kama hannunsa to musulunci ba haka yake ba wancan tsari ko kowa tuno abin da mu karanta a baya a tsarin jahiliya ai ba ma jahiliyar can kafin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ai ba ku manta labarin da taba baku wani lokaci cewa har bayan nan irin wannan abin jahiliyar ya sake komowa lokacin da al'amura duk suka lalace bayan nan ina nufin in shekaru 100 haka da suka gabata kafin ma zuwan sarki Abdul Aziz wannan an samu lokacin da fa haji ma zai gagari mutane saboda yan fashi da makami daga cikin larabawa da bindiga irin wannan dai local irin tamun wannan haka za su hana masu zuwa haji su tare hanya sai ta kwasa dukiya wannan abin sai ya zama cewa a tare hanyoyin Yemen hanyoyin Sudan da ake tawa da kafa ko mota duk waɗannan saboda fashi da makami mutane sai su koma ba a samu yin haji ba sai ga adadin mutanen da suka yi haji sai yan Makka da yan kabilun kewaye wannan menene ba zalunci bane to da aka samu aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali yanzu ka duba yadda abin yake duk saboda me ayi tsari na musulunci kuma sannan a tabbatar wa mai haƙi haƙinsa wannan kuma shi da na makarantarwar addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zamanin ma kenan ballantana zamanin farko zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa lokaci zai zo da mace azzaina mai tafiya za ta tafi daga nan har zuwa kasar Yemen babu mutumin da zai taba ta sai dai kawai ta ji tsoron kerkeci ko zai cinye ta in ba wannan ba amma dan adam da ya tsare ta ya mata wani abu ba za a samu ba kaga duk da cewa a shar'ance an hana mace ta tafi ita kadai amma ya bada wannan misalin ne dan cewa amincin zai kai ga irin wannan matsayi ne to babu rahama babu abin dadi a rayuwar dan adam irin a ce yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kofarsa ko bai rufe ta ba zai zauna lafiya ba irin halin da ake ciki yanzu a duniya a wurare da yawa kullum a cikin tsoro da firgici ana tsoron wannan da mai tsoron barawo da mai tsoron mai kashe shi da mai tsoron mai kaza da yan hasada da kuma dai abubuwa da yawa na tashin hankali ga su nan wanda suke aukuwa wanda mutane suna cikin tsoronsu to wannan wani faifan kenan na wannan darasi wani faifan kuma malamin ya ce kama shara'a lil hurubi qawa'id sharifatan الزم التقيد بها على جنوده وقوادها كما يدى شرع نن دغ لمين yana koma kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan nan na farko da makaranta da muka ce wa qad ghayyara ay rasulullahi to wannan ma kuma kama shar'a kamar yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta lil hurubi ga yaqoqi ya shar'anta musu qawa'ida sharifatan ka'idoji masu daraja ka'idojin yaki na musulunci a tarihi ba a taba irin su ba da kawai tsari ne na mugunta yanzu ai kuna jin da can baya da zaka ji an ce wani mai mulki saboda karfin mulkin sa ya kaiwa wani wata kasar hari an ruguza kasar an ci nasara akan ta sai wani gurin ma sai a debo mutanen gaba daya a mai da su bayi irin yadda Nabukadnezzar ya yi wa Yahudawa to ba wai su kadai yau ba a lokacin mafi yawan mutane da haka ake in aka je aka ci nasara aka sai a debo su gaba ɗaya sai a dawo da su ku dawo da su kasar ku lokacin ko dabarar cewa kar ku dora kan gunoyi da yawa duk ba a tunanin sa daga baya kuma sai dabarar cewa ku ci karfin su ku bar su a kasar su ku dora nan ku shugabance su duk wannan duk daga duk ci gaba ne a tsarin tarihin dan adam da can ba haka ake ba to kuma kun ga abubuwa suka sake canzawa kuma ga yadda suke gudana to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'antawa ya koki ka'idoji shine principles waɗanda suke sharifa masu daraja alzama at-taqayyud biha ala junudihi ya lazimta wato aiki da waɗannan kada a fita daga waɗannan dokoki shine taqayyudi ma'ana mu daure su daure kansu da wannan dokoki su waye lazimtawa su wato aljunud rindunonin sa wa quwwati hada shugabannin rindunonin kullun annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura wani yaki sai ya ce to banda kaza banda kaza banda kaza da kuwa ba haka ake ba in shugaba ya tura yana bada dama ne duk abin da kaje kai shikenan komai ayi zalunci a ci mutunci ayi fade a ci zarafin mata duk waɗannan abubuwan da haka ake yin su amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya canza mana wannan tarihi ya kauda wannan jahiliyar ya kawo sabon tsari ya yake yace walam yasmah lahum al-khuruj anha bai bar musu dama bai musu rangume mana bai ba su dama na al-khuruj fita daga waɗannan anha waɗannan kaidojin sharifa din ba bi halin sam sam ko wani hali bai ba su ne da za su fita daga waɗannan dokoki ba rawa Sulaiman ibn Buraidata Sulaiman ibn Buraida ya ruwaito an abihi daga babansa qala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza amara amiran ala jaishi in ya shugabantar da shugaba kan wata runduna aw sariyatin ko kuma dai wata tawaga da za ta fita yaki aw sahu fi khassatihi bi taqwallah zai ce min sa shi kadai din sai fuskance shi ya ce kai ka ji tsoron Allah domin shi shugabanci mun sani wata hanya ce da takan sa dagawa wani lokaci idan mutum bai tarbiyantu ba to in yana shugabanci yakan samu jiji da kai yaji cewa ba wanda ya kai shi kuma yaji damar ya samu dama ya take wasu ko to kullun idan mutum ya samu wannan akan so a ilmantar da shi cewa to aji tsoron Allah ka ji cewa ba kai ne fa sama kwata kwata ba a akwai wani karfin a saman ka shine Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halice ka shi ya maka ni'ima da ba kai ne da wannan matsayin ba yau ka samu da makamantan irin waɗannan to sai ya gaya masa fi khassati nafsihi bi taqwallahi azza wa jal wa man ma'ahu min almuslimin kuma ya masa wasiya da shi da waɗanda suke tare da shi daga cikin musulmi khairan ya masa wasiya ta alheri cewa a kiyaye abi dokoki thumma qala sannan yace ughzu bismillah ku yi yaƙi da sunan Allah kaga bai ce da sunan kabila kaza ba yanzu an daina wannan an koma musulunci da haka da sunan addinin musulunci ake ughzu bismillah ku yi yaƙi da sunan Allah kuma sai ce me fi sabilillah ta hanyar Allah ba dan daukaka kabilar ku ba ba dan daukaka gari ba ba dan daukaka wani abu ba qatilu man kafara billah ku yaƙi wanda ya kafirce wa Allah ughzu fala taghullu ku yaki banda gululi shine satar kayan ganima kafin a raba wani ne cikin manyan manyan abubuwa ku duba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi fa ma'ana in aka samu kayan ganima kada wani ya zara a ciki a saurara sai an raba domin wani abun sa wannan babbar manufa ce kuma wannan da musulunci yazo da wannan wata hanya ce ta ƙara nuna wa shugaba matsayin sa fa cewa kowa ya hakura da abin da yake so a saurara wannan abin da kuka an samu na dukiya to ba kawai an samu ne dan aiwa waso ba a'a ku bari shugaba yana da tsari kuma an tsara masa shi ma daga sama me za a yi dashi dai kenan sai ce wala taghduru kar ku saba alƙawari asalin alghadru shine ayi yarjejeniya da kai kada ai kaza daga lokaci kaza zuwa kaza sai kaza ga yake je ka aikata wannan shine alghadru wannan abun musulunci ya haramta shi ko yarjejeniya akai da kai da wanda kuke yakin da shi a ce to daga yau wata mu yi kwana 10 na zaman lafiya a saurara a dakatar da wuta to kada ka je ka kashe wani a lokacin da ake wannan abu kuma ta abin da muka karanta babbara lokacin tafsiri a kissar ibn al-Hadrami ko da yaje kashe wani lokacin ana yarjejeniya da mutanen Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwansa ko ba ka bane to wannan irin abun adalcin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko nasa ne na gida yayi za a ce masa a'a ba kai daidai ba kuma a saukar masa abu amana har ma aya ta sauka akan cewa dan me akai kaza dan me akai kaza to ballantana wanda ma ba haka ba dan haka shikenan wannan tsari na adalci kada a yi yaudara dai ke wala tumathilu kuma kar a gutsutsira bangarorin jikin mutum ma'ana duk wanda aka kashe shi a yaki kar a gutsutsura masa jiki a ce a yanke hannu a yanke masa kai a yanke abin nan irin wannan tsari da yazo wa mutane daga baya ba a same shi fa ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abin da mutane suke yi ko a yi wa mutane yankan rago wannan bai taba zama a tsarin jihadi ba an samu wannan wani lokaci zamanin sayyidina abubakar ana yaki sai wani ya yanko kan wani babban kafiri ya kawo annabi ya kawo sayyidina abubakar sayyidina abubakar yace kun taba ganin mun yi wannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bana san kada sake ganin wannan abu duk inda ko yaki ake na halal da ake yi jihadi tsakanin musulmi da kafirai an hana ka yanko kan kafiri to ina ga wanda zai zo a yanzu yace yana jihadi kuma ya yanka wuyan musulmi musulmi kuma ba a coci ba ko musulmi a masallaci mutum yana sallah a zo a yanka shi a ce an masa yankan rago ko a ce wani musulmi ne mai wannan abu wannan abun ba a cikin musulunci yake ba a ilmantar da mutane abadan wannan ba harkar musulunci bace harka ce ta zalunci harka ce ta wata manufar daban don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tumathilu kar ku rika yayyankewa mutane bangarorin jiki wala taqtulu walidan kada kuma ku kashe yaro karami mai jariri yayi yanzu a ce an dauki jariri an jefa shi a cikin wuta an dau jariri an gutsutsura an jefa a rijiya da irin waɗannan abubuwa na wahashiya shine tsananin wahashiya da ake faɗi wahashiya ita ce barbarism da bature ke cewa fita daga doka ta ɗan adamtaka fita daga tsari fita daga tunani mai mutum zai ci riba in ya gutsutsura jikin mutum bayan ran babu ran fa babu to kuma a kama jiki a yayyanka har yanzu wannan tamthili babu shi Allah madauki ya tsare to har dai ci gaba da har yace har zuwa karshen hadisi kai a cikin wannan hadisin ne har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutumin da yake shi nan bai kawo mana ba kafiri kirista mai bauta a coci ko wanda irin mai bauta yana bauta a wurin bautarsa to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a shiga a kashe shi a tsari da musulunci ba kenan wannan a halin yaki fa yaki na shari'a ba zancen irin zaluncin kawai da ake yanzu ba wannan da ake zaku ga ba yaki bane sunansa zalunci a zo kasuwar mutane a sa mata bom mutum 50 60 100 lokaci guda gutsi gutsi jikinsu ko mutane saboda wani abu ma na rashin tausayi sai a riga dauko irin wannan hoton ana nuna wa mutane wannan duk bai kamata ba wannan sunansa mugunta ba sunansa yaki ba kuma musulunci bai taba zuwa da wannan karantarwar ba duk mutumin da ya amfani da wannan hanya yayin musulun yace wai musulunci ne to ya zalunci kansa yayin musulunci ƙarya kuma duk littafin da zai karanta na duniya kowanne malami ne aka lika ma wannan cewa fikirarsa ce daga karantarwar sa aka samu wannan to ƙarya ake masa babu malamin musuluncin da ya halatta ai wannan irin tsari din Allah ya tsare mu to dai yake shi alhadith har zuwa ƙarshen hadisi wa kana ya'muru bitaysiri yana kuma umartar shugabannin yaki da musulmi baki daya su rika tausasawa su rika yin sauki shi sauki abin nema ne a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu yana cewa yassiru wala tu'assiru ku saukaka kar ku kuntatawa mutane ko tsananta tsanani bai taba zama harkar alheri ba ko hanyar alheri ko a wajen yaki kun ga fa yaki ne nan amma an ce ka saukaka ba musulunci muka samu inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in ko Allah madauki ya wajabta yin ihsani kyautatawa akan komai har sai zai kawo fa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha a yanka an ce ku kyautata yanka karka yanka dabba da wulakanci da cin mutunci dabba fa kaga ci zaka yi amma an hana ka kai mata yankan kaskanci yankan wulakanci kai yanka na rahama ka ji cewa an baka damar ka yanka din ne dama don a halatta maka ka ci ba wulakanci bane a'a abu ne mai rai sai ka ga wani ana yanka dabba misali lokacin sallah ko makamancin wannan ana take wuyan ana azabtarwa wani ma ragon sai ya kusa mutuwa saboda take wuyan maimakon a ce wukar sai ta yanka shi to duk wannan abun ba karantar musulunci bace to idan dabba an umarce mu mu mata haka an ce mu mata a hankali yaya dan adam kuma zamu zo mu ne masa abinda dabba ma ba a yi mata ba mun fahimci wannan zancen dan haka ba karantar addini bane abubuwan da wasu suke sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wala tu'assiru wannan a wajen yaki kenan to ina ga wajen mu'amala da da'awa dan me mutum ba zai dora wa kansa yayi hakuri ya bi mutane da hanya mai kyau da hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai halin wani mutumin daban ai hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin rahama halin tausayi hali kuma na ilmantarwa hali na kwadayin ashiryu ba na kwadayin alalace ba wane ne yake kwadayin abokin gaban sa ya halaka ashe jahili duk mai abokin gaba addu'a tsakanin sa da shi shine ya Allah ka shirye shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallama haka yi ba shi da mutanansa suka koro shi daga gurin su yana sallah aka sa masa tumbi Fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo ta kwashe a shake masa wuya aka fidda shi daga gida aka kwace komai wannan mutanen da suka yi masa wannan abun sai musu addu'a Allahumma ghfir li qaumi fa innahu la ya'lamu ya Allah ka gafarta wa mutane na ba su sani bane jahilci ne to dan me mu ba za mu iri wannan halin ba sai ka dauki wata gaba wani ma tsakaninsa da dan uwansa musulmi haka kawai saboda rashin sanin halin manzon Allah halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yassiru wala tu'assiru wasakkinu ko wala tunafiru ku nutsar da mutane a samu nutsuwa wala tunafiru kar ku kore mutane ku zaburar da su asalin tanfiri dama shine ka zaburar da abu ya gudu ka tsorata shi domin idan kana da awa ya zama kullun tsoratarwa ce babu jan hankali ba abin nan wato lallami da jan hankali a hankali a biyo a taho kaza da kuma kwadaitarwa ya jama'a wanda ya kaza fa ga abin da Allah ya aje masa na lada wanda ya kaza fa a duniyan ce ma zai samu kaza irin wannan hanya ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kullun a ce fuskar kade ce kawai sai ai zafi in ba zafi ba da awa ba ce ba wannan ba ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishi wa kana idza jaa qauman bilailin lam yughir alaihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo wa mutane da daddare baya musu bazata shine ighara shine kaiwa hari mutane suna bacci lokacin da kunga ko abokan gaba ne a tsari irin na addinin musulunci kunga ba irin tsarin yanzu ba ko mutane suna da daddare kawai fi a zubo musu wuta daga sama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mutane suna bacci to ba kai musu hari domin shi da ma abun tunda na gode karfi ne yaki ake yi wannan ya san ran da za a yi wannan ma san ran da za a yi wannan ya shirya da makamin sa wannan ya shirya da makamin sa sai a zo fili sai a gode kamar yadda ake kokuwa wanda yafi karfin wani ya kwace da dukiyarsa da komai da kasar to amma kun ga yanzu ba haka ake ba da kuma lokacin jahiliyyar can duk ba haka ake ba zalunci ne kawai a ci karfin mutane to Annabi sallallahu alaihi wasallama baya kaiwa mutane shine ma'ana lam yughir alaihim hatta yusbih hasiya wa gari wana ha ashaddan nahi an at-tahriq fi an-nar Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani sananin hani a ce a kona mutun da wuta a dauki mutun a jefa shi a wuta dan azabtarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan in an ce mutum fa nan ana zancen kafirai ne fa ku duba ku fahimci abin nan muna zancen yaki da kafirai to su an hana ka dauko kafiri ko jaririn sa ko shi kansa ka jefa shi a wuta ka kona shi a jihadi in ana yi kawai manufar wanda ke kisa ya dauki ga makami a hannunsa a filin yaki shi ake kashewa kuma in ka kashe shi da kibiya ko da takobi ko in yanzu ne da bindiga to ta wadatar shikenan ba abi kuma a sake gutsire kai a yi mugunta a dauko kan ana haka ana nunawa ana murna duk wannan ba cikin karantawar addinin musulunci abinda za a yi shine kawai a raba shi da ransa amma a kona ko a kona gari ko a kona kasuwa a kona shaguna duk wannan mugunta sunanta ba sunansa jihadi ba yanzu idan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mutane ba ya fi sauki su fa'idanta da wannan dukiyar ba ta shagunan su kwashe da su zo a ce su kona in suka kona fa hasara akai su ba su samu ba jama'ar masu su da aka kashe din ma ƴaƴansu da aka bari marayu ba su samu daga baya ba agona sunansa tsabar mugunta ba wai daga addini ba sannan sai yake cewa wana ha an qatli sabri kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ya hana kisan kunkume wato kisan da za a zo a kashe mutum a daure shine kisan sabr yawa qutila sabran ma'ana a daure mutum kuma a kashe shi
ya zama cewa ba a bashi damar kokowar ya kare kansa ba, ba a bashi damar ya rike makami shi ma ya yaki ba, haka kawai sai a daure shi a jikin bango sai a zo a ta yanyan kashi har sai ya kare sai ya mutu. Wannan shi ake nufi da qatlu sabran, ba na hakuri bane. Wa qatlun nisa'i, wa qatlun nisa'i, Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu ya hana kisan mata in ana yaki to ba a kashe mata. Wa darbi inna da dukan su, ko mace ko dukan ta ba a yi a yaki nan fa da zan wannan matan, matan kafirai ga mata tabbatattun kafirai ne, to ba a kashe su ba a kuma dukan su sai a kyale su. Wana ha anin nahbi, ya hana kwashen dukiya, kawai kuna ganin dukiya a kwashe duk ya hana. Hatta qala, sai da yace har ma yana cewa innan nuhba laysat bi ahall min al mauta, kwacacce dukiya da aka kwata ba ita tafi mushe halacci ba. Mushe halal ne? Ai kun ga haram ne ko? To mu wannan dukiyar da zaka kwace ta kafiri haka kawai a kwace ba tare da ganima ba ce bayan an kashe shi a yaki ba, haka kawai a kwace masa dukiya shi ne ake ce ma annuhba, ko da alif maksura ko kuma a sa mata ta'un kamar da yazo a riwayan Abu Dawud. Wannan hadisin Abu Dawud ne ya rawaito shi, haka al-Imam Ahmad ya rawaito, haka al-Baihaqi, Malik al-Albani ya ce sahihi ne, yana cewa annuhba kwatacciyar dukiya laysat bi ahalla, ba ita tafi zama halal ba min al-maita, fiye da mushe, ma'ana tunda mushe haramun ne to wannan ma haramun ne, shi da abin da yake nufi. Asalin wannan hadisi na wani rajulun min al-ansar, ba fadi sunansa ba a wata riwayan ta Abu Dawud, a riwayan Ibn Majah da Abdul Razzaq As-San'ani da Abu Dawud At-Tayalisi da Ahmad bin Hanbal, sun rawaito daga Tha'laba ibn al-Hakam, shi ne yake bada wannan labari din cewa yana cewa wata rana sun tafi abin nan, sun fita tafiya, bai ce ba jihadi ba, suna kan tafiya kawai, sai tsanani ya musu tsanani, yunwa da bukata da talauci, sai suka wuce wani garke na tumakin kafirai, shi ne suka je suka ɗauko suka ɗebo wannan tumaki na kafirai, suka zo suka yanka suka girka tukwane suna dafawa za su ci, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ya gani da shi ake tafiya, da ya ga wannan tukwane sai ya ce wannan ne, sai suka ce ai na kafirai nan ne suka ɗebo, shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunkuɗe tukunyar ya ce a kikkifata, duk aka zub da naman ya ɗebi ƙasa da hannunsa mai albarka ya zuba akan naman ya lalata naman yadda dan adam ba zai ci ba, shi ne sai ya faɗi wannan hadisi, ce dukiyar da aka kwace ta kafiri ba sababi, to da ita da mushe duk matsayinsu ɗaya haramu ne, yadda mushe yake haramu to wannan ma haramu ne a ce shi. Kun ga da a ce lokacin yaƙi ne me zai faru, in aka yaƙi aka ci ƙarfinsu shi ne za a samu ganima ko, amma haka kawai a zo a kwashi dukiya ba tare da yaƙi ake ba, to shi ne ake ce ma annuhba, shi ne kwace, to wannan da shi da mushe haramun matsayinsu ɗaya. Mun fahimci abin? Yawwa, wannan yana cikin kamar da ambata mana waɗannan maraji ɗin da na ambata mana, da na ga bai kawo mana takhrijinsa ba ko? Mai faɗi ne, yawwa, yana cikin Ibn Majah hadithi na 3938, haka nan kuma dai a wurin Abdurrazzaq As-San'ani a cikin Al-Musannaf, da kuma Musnad na Abu Dawud At-Tayalisi da Musnad na Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kuma yana nan dai shi iyawancin ɗin yana nan a cikin Sunan na Abi Dawud, Malik Albani ya ce sahihi ne kamar da ambata. To sai yake cewa wana ha an ihlakil harfi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta lalata wa kayan amfanin gona, haka kawai ana yaƙi, in ana yaƙi to ran kawai ake so, shi ma ran ba dan manufar azab da jini ba, a'a dan manufar dagawar da take cikinsa, da san azalunci addinin Allah wanda shi ne adalci, to a dan kofar da ita a hana ta. Idan mutum an zo za a kashe shi sai ya ce na daina, ko ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shi kenan magana ta ƙare, tun da mu abinda ake so ba a zubda jininsa ba, a'a shi ɗin a canza shi ya zama mutum mai adalci, mai sanin wanda ya cancanta ya bautawa, ba mai sanin ko wanda bai san haka ba, mai rayuwa cikin jahilci. don haka kunga a ce kenan manufar ba wai kawai a kashe ba don haka haramun ne in an je fada ko an je yaki na musulunci na jihadi da wasu mutane alalata musu gonaki sai aje a samu wata gona ga kayan amfanin gona irin misali da munan nan ko a ce ya ma kusa nuna kawai sai a sa wurin wuta baki daya wannan sunansa mugunta kuma baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda in Allah madauki ba da izini ai mun karanta yakin da ake da yake malam kuma a lokacin suratul ashr Allah ba ya ba mu ma qata'tum min linatin aw qata'tumuha me aka ce anan fa bi idnillah wancin izini anan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da damar ai wannan amma ba ka'ida ce ta kowane lokaci ai ba saboda yahudawa da alaka su da dukiya da irin waɗannan abubuwan kuma da irin abin da suke wa mutane anan aka ba da damar ai wancan ba wai koyaushe ba didire wannan yana cikin ka'idoji da tattauna da malamai suke a babin jihadi da sabani na malamai akan irin waɗannan wan nasl da kuma duk abu mai haihuwa nan ce nasl sawa'un dan adam ko dabbobi tunda yana hayayyafa duk abin da ke hayayyafa to shi ake nufi kar aje aka ce kar aje garke na kafirai ana yaki da su kuma sai aje a halaka a'a ai bari man in aka ci karfin su me za a samu an samu ganima to kar aje a halaka tumaki ko shanu ko kuma raƙuma na waɗanda ake yaki da su duk wannan haramun ne ba karantarwar addinin musulunci bace wa qat'il ashjari da yanke bishiyoyi kawai aje a samu bishiya a sassare wannan yaki fa tsakanin musulmi da kafirai duk ake faɗin waɗannan ka'idojin ina ga wanda ba yaki da kafirai ba haka kawai musulmi za a zo ayi wannan ko a ce ga wani gari wai saboda rikici tsakanin wani gari da wani gari na irin shirme na jahiliya har a samu wasu samari daga wani ƙauye su tafi wani ƙauye wa ana gaba tsakanin wannan ƙauye da wannan ƙauye a je a sassare abin nan kayan amfanin gona duk gonaki da geran da bai ma kofin da kai ba duk an lalata wannan duka ba hanya bace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana hanya ce ta mugunta hanya ce da aka samu ta daga kafirai ba daga musulmi ba sai ce illa idza shtaddat alhajatu ilaiha alhaja kun gani sai idan bukata ta tsananta ga irin wannan shi qat'il ashjar din shine nan kun ga yana nan can kamar wancan ma qata'tu milinatin ne wala yabqa siwahu sabilun kuma in ya zama babu wata hanyar siwahu sai wannan na nikaya na cutna isar da wato wahalarwa gare su wa qala inda fathi makkata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu lokacin fathu makka yana cewa la tujahhizanna ala jarihi la ilaha illallah ku ji wata kaida kuma kada ku karasa wanda aka yi wa rauni kafiri ne an ji masa rauni tunda an ji masa rauni ba zai iya tashi kuma ya amfani da makamin nan ba to kar a zo kansa kuma a tsaya ka sake sa wani bindiga ratatatatata haka kamar irin yanzu dai kenan bindiga ko a zo a ce a sa wuka a yanke kan duk wannan abun an hana shi in dai ya riga ya ji ciwo ba zai iya sake tashi ya dau makamin a cigaba da yaki da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a karasa shi shine ma'ana la tujahhizanna ko la tujhizanna ala jarihin ga wanda aka ji rauni wala tatbi'anna ko wala tatbi'anna mudbiran wanda ya gudu ya juye baya shi ba ku kyale shi ya gudu ya tsorata to a kyale shi ku bar iya wanda ke cikin filin yaki ake yaki da shi shi kada za a kashe ku duba wanda ya tsorata ma ya gudu ya kama hanya to ba shi dawo wala taqtulanna asiran hakanan kuma in an kama ribataccen yaki kar a kashe shi asalin ribatacce waye wanda aka kamo prisoner of war ake ce musu ko prisoner yaki in aka tara su a wani wuri to haka kar a zo da mugunta ana caccakar wani da wuka kai ana zalunci a zamanin da muke cikin nan ka je ka binciki tarihin gidan prisoner na Iraki daga 2003 zuwa yanzu tunda aka yi wannan zalunci na rushe da abin nan gwamnatin ta wancan lokaci har zuwa yau din nan abin da ake yi wa mutane musamman kuma masu shi'a suke wa ahlus sunna a cikin prisoner a zamanin yanzu a Iraki wallahi wani abin labarin yana da wahala ka iya ambatarsa har shari'a an zo an yi na tilastawa wasu namiji ya hau namiji a zo a sawa mace sigari a cikin farjinta, a sa wuka ana wasa da farjin a yayyanka shi, duk wannan an yi shi kuma wai musulmi ne wannan mai la ilaha illallah yake wa wasu al'umma wannan saboda bambancin fahimta. A zo a sa gate irin wannan na checkpoint, kowa ya zo tun da dama ne da national ID card, a duba ID card ɗinsa, ya sunanka Abubakar Umar Kisa a gurin, inda kana da suna na sunna ba iya Abubakar Umar ba, sai idan an ga sunan da yake ana haduwa a kansa ko kuma sunan ɗan shi'a. Wannan shine rayuwar da ake ciki fa a Iraki har yau bata tsaya ba, ba wai zancen da bane wannan abu. Daga 2003 zuwa yau shekara 12 ana cikin wannan bala'i. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke. To amma mu ko mun samu dama, haramun ne mi wannan, an hana kowa ya dan adam ka samu dama a kansa, karka yi masa irin wannan, karka ce a'a su ma haka suka yi mana, a'a in dai karfi ne yaki za a yi, to ai iya wannan, ka mutu shahada, ka rayu ka samu izza, ko ba haka bane addini kuma ya ci gaba. To wannan din ka tsaya iya wannan zabin da Allah ya bar mana, ihdal husnayni kenan, ko shiga aljanna ko izza a nan duniya, amma kai mugunta wannan an hana, ko kafiri ne ko wanda kuka samu bambancin fahimta, duk an hana ka. To sai ki cewa wa amda, haka ne ko, as-sunnata bi anna as-safira la yuqtalu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da sunna cewa shi safiri, jakadan wata al'umma, in an aiko shi zuwa ga al'umma to haramun ne a kashe shi, ba a kashe jakada. Wannan ka'ida ce sananniya, mun gane ya zartar da ita. Me yake nufi da ya zartar da ita? Saboda dama sananniya ce tun kafin zuwan musulunci, dama can al'ummomi haka ake, duk wanda aka tura shi a matsayin jakadar wani sarki zuwa wani sarki to ba a kisansa. La yuqtalu ko wa shaddada fi an-nahyi an qatl al-mu'ahidin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta sosai wajen hani akan wato habi wajen nan hani akan kisan kafiran amana, shine mu'ahad, wanda aka yarjejeniya da shi, aka yi alkawari da shi. Shine a zamanin yanzu malamai suke bada fatawa gurgudun dogaro da wannan hadisai, kamar da gashi nan zai kawo mana, hatta kala har yake cewa man qatala mu'ahada, kuji ba, man qatala mu'ahada, duk wanda ya kashe kafirin da ake yarjejeniya da shi, an yi alkawarin zaman lafiya da shi, lam yurih ra'ihatal janna, ba zai shanshani kanshin aljanna ba, wa inna rihaha latujadu min masirati 40 ama, kuma kanshin aljanna ana jin sa tun idan kana tsakanin sa da aljannar nisan ya kai shekara tafiyar shekara 40. La ilaha illallah, shekara 40 kadan ce, shekara 40 tafiyar da zaka yi da raƙumi, tafiyar da zaka yi da doki, shine abin da ake kwatantawa ana. Zaka yi shekara 40 kana tafiya, to wannan nisan tun daga nan ake jiyowa kanshin aljanna. To duk mutumin da ya kashe kafirin amana ko ba zai ji wannan kanshin ba, dan Allah ka duba, kafirin amana ne yake da wannan abin, da wannan darajar a musulunci aka bashi wannan abin. To ina ga musulmi kawai za a kashe shi, shi yasa malamai a zamanin yanzu irin masu wannan harkar abubuwan da suke nan sa ba ma ba mai dinnan da wannan harkar ta da hankalin mutane a kasashe, fatawar malamai a wannan zamani sukan kawo wannan hadisin su faɗa daga cikin duk kafirin da ya shiga wata ƙasa. Mun san an samu lokacin da kasashen Larabawa ana samu kawai masu wannan neman wai jihadi suke yi, kawai sai an kashe wani mutumin wata ƙasa dai kafiri, wani kirista ko bayhude a wani gari, a ce a wannan ba Amerika ne din da aka shi a kashe. Misali an samu wannan irin fitinar a wasu kasashe na Larabawa, malamai suka kawo wannan suka ce duk mutumin da ya shigo wata ƙasa da visa, domin visa menene visa, duk wanda ka ganshi da visa ai da izini ya shigo, to wannan visa din alkawari ne na a zauna lafiya da mutum. Kun fahimci wannan ka'idar? Wannan shine malaman zamanin yanzu fatawar da suka bayar akan wannan kenan. Don haka haramun ne mutumin da ya shigo wata ƙasa dan yana kafiri, wani ya je ya ce bari ya kashe shi, ya raba shi da rayuwarsa, a yi dai ga kafirai kawai aka kashe su, faqtuluhum ay abin nan haythu wajadtumuhum, shikenan sai a dauko waɗannan abubuwa a ta dora mutane, ba haka abin yake ba. Allah ya tsare mu dai. To jahilci ba abin da baya kaiwa, kuma da karatu ba tare da malamai ba wannan duk yana cikin sababin da ya jamo irin waɗannan abubuwan tashin hankali da ake ciki kowa ya dau littafi ya karanta ya masa hawan kawara ya fahimce shi yadda yake so ya dauko na soshi ya ta dora mutane ba tare da sanin ba haka abin yake ba to sun yake cewa ila ghairi dalika da dai makamantan irin waɗannan minal qawaid na qa'idoji annabi na kirki allati taharatil huruba waɗanda suka tsarkake yaƙe-yaƙe min adranil jahiliyyati daga kazanta da datti na jahiliya hatta ja'alatha har sai da suka sanya jihadi ko yaƙe-yaƙe suka zama jihadan muqaddasa cewa jihadi ne mai tsarki domin tabbatar da addini da kuma manufa mai kyau muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara mana fahimtar musuluncin nan yadda yake da ruhinsa mai kyau ruhinsa na tausayi ruhinsa na rahama Allah kuma ya kora mu akan halaye da karantarwa da tunani da jin kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen mu'amalar mu da junanmu da kuma mu'amalar mu da wanda ba mu ba wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله بارك الله فيك